This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta kawar da batun biyan kudin fansa don kubutar da dalibai sama da 200 da ƴan bindiga suka sace a garin Kuriga na jihar Kaduna. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddada cewa gwamnati ba za ta baiwa ƴan bindigar ko sisin kobo ba. Kamar yadda ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya faɗa wakilin Hassan Mai na kaina a wannan rahoton.
A cikin wannan ya ce ko sisin kobo gwamnati ba za ta bada ba. Gwamnati za ta san hanya da za ta fito da wannan yaran hukumomin tsaro sun dukufa suna aiki. A dawo da wannan yara ga iyayensu su kuma manyan da ke da aka sace su ma a dawo da su ga gidajensu da iyalansu amma ba sai an biya ko kobo na wato ko diya ko wani abu ba.
Ganin cewar ƴan ta'addan nan sun nemi a biya su kudin fansa na sama da naira miliyan 1,000 kuma gwamnatin ta ce ba za ta biya ba. Yanzu gwamnati za ta yi amfani da karfi kenan?
A kware kuwa to ai da ma su ma da karfi suka yi amfani in ya kama lalle za a iya amfani da karfi ai shi hukumomin tsaro suna nan a shirye suke ko me za a yi a dawo da wa'annan yara da kuma wa'annan mutanen da ake garkuwa da su.
Ministan labaran ya ce tuni shugaban Najeriya ya baiwa jami'an tsaro umarni.
What I can assure is that we will not rest until all of these hostages are returned. We have support from our international partners.
Manjo General Edward Buba ne da kwatan tsaron Najeriya kenan ke bada tabbacin cewar ba su ga ta zama ba har sai sun ceto baki ɗayan waɗannan ɗalibai da aka sace. Muna da goyon bayan abokan aikinmu na ƙasa da ƙasa, muna da bayanan sirri. Amma saboda yanzu haka muna filin daga ba wani dogon bayani da zan maka. Kalaman Manjo General Edward Buba ne da kwatan tsaron Najeriya kenan. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina. Yau Lahadi, Amurka ta tashi don tantance makomar ayyukanta na yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Bayan da sojojin Nijar ɗin suka ce sun kawo ƙarshen haɗin gwiwar soja da suka kwashe tsawon shekaru suna yi da Washington bayan wata ziyara da manyan jami'an Amurka suka kai. Amurka na da ɗaruruwan sojoji da aka jibge a wani babban sansanin sojin sama a arewacin Nijar wanda ke jigilar jiragen sama a sararin yankin Sahel kudu da hamada Sahara, inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qaida da ƙungiyar ISIS ke gudanar da ayyukansu. A wannan makon ne babbar jakadiyar Amurka Mali P ta koma ya mai babban birnin kasar, inda ta gana da manyan jami'an gwamnati tare da rakiyar Janar Michael Langley, shugabarin dana sojin Amurka a Afirka. Ta taɓa kai ziyara a watan Disamba yayin da muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta tafi kasar a watan Agusta. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa yau Lahadi a cikin wani saƙo da ta wallafa a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter a baya, cewa tattaunawar ta kasance gaskiya tsakanin ta gwamnatin mulkin soja. Ba a fayyace ko Amurka na da sauran damar yin shawarwarin ci gaba da zama a ƙasar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A watan Afrilu ne ake cika shekara guda da fara yaƙi a Sudan, wanda ya samo asali sakamakon gwabza faɗa tsakanin manyan hafsoshin sojin ƙasar biyu. Ƙungiyoyin bada agaji sun ce yaƙin yana yin mummunar illa ga al'ummar ƙasar mai kusan miliyan 49, waɗanda fiye da rabin suke buƙatar taimakon jin ƙai na ceton rai. Tun lokacin da aka fara rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu na shekarar 2023, dabin da batan mutane aka kashe wasu kuma aka jikkata, an tilasta miliyoyin mutane barin gidajensu, kuma daga cikin mutane miliyan 18 da ke fama da matsananciyar yunwa, miliyan 5 na gab da fuskantar matsananciyar yunwa a cewar sanarwar hukumar abinci ta duniya. Kuma duk da haka, wannan mummunan yanayi na jin kai a Sudan a yau da wuya ya samu kulawar duniya wadda ta dace, inji Dr. Richard Brennan, daraktan gaggawa na yaki a ofishin hukumar lafiya ta duniya na gabashin Bahar Rum.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dimdimin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Na tashi ma ina da soyayya ga yara kanana, haka zan shiga makwabta in warci dan wannan in warci dan wannan in kawo, in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki, in yika koke babana yana ban haguri.
Kallaban shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Abinmu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar kula da ƙananan yara tun tana yarinya ita kanta. Da ta girma ta kuma kafa gidan kula da marayu da ya reni ƙananan yara har daga ƙasashen da ke makwabta. Za ku ji kowa cece da kuma ƙasar da take wannan aikin. Za mu kuma ji rawar da waɗansu mata da muka gayyata a shirin ke badawa tsakanin al'ummar da suke zaune. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila kan harkokin da suka shafe mu kai tsaye a wannan wata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin haska fitila kan rawar da mata suka taka a tarihi da ci gaban al'umma. Shirin ya gayyaci waɗansu mata da suke bin sahun matan da suka yi tarihi wajen ba da irin tasu gudunmuwar tsakanin al'umma.
Gabar kungiyar domin marayu Charity Foundation wadda aka fi sani da Mrs. Kazauri. Rukayya Nura Alkali wadda take da handle a Instagram Hamna Business Enterprises.
Aisha Abubakar Maje wanda aka fi sani da Maman Khalifa.
Rabi'at Muhammad to masha Allah haka yake. Ina fara da ke Malama Rabi'a. Akwai mata da dama wanda suka bada gudunmawa a wannan zamani da ake ciki. Yanzu menene ya baki sha'awar kafa wannan gidauniya ta domin marayu Charity Foundation?
To alhamdulillah a gurguje kamar dai yanda kika sani Sister Kayya, dalili dai duba da halin da na shiga, duba da goma yanda muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na maraici. Sa'annan kuma again bayan wannan ya wuce naga yanda marayu suke fama da wahala, musamman marayu mata sun fi kowa shan wahala, sun fi kowa samun kalubale. To wannan dalili ne ya ja hankali na yasa naga cewa ya kamata tunda mu ma mun daddana abin nan, to bari mu ma mu ga gudunmuwar da zamu bayar, musamman mu karfafa ta gurin su matan, mu ga wace gudunmuwa zamu ba su wurin cewa mun taimaka musu.
Haka ne. To wani irin gudunmuwa kike bada wa su marayu ƴaƴa matan?
To alhamdulillah marayu ya mata kin ga gudunmuwa duk wani gudunmuwa da kika sani na wanda zai inganta rayuwar mutum tunda dama abin da aka fi so a rayuwa shine a samu ilimi mai amfani sa'annan kuma idan misalin yarinya ta kai munzalin da ta mallaki hankalinta a dora ta akan sana'a wadda za ta amfana da ita wata kila ta amfana da ƴan uwanta da mahaifiyarta da sauran al'umma gaba daya to gaskiya mun fi bada karfi gurin ilimin su sai kuma shi bangaren basu sana'a din sa'annan sai kananan tallafi wanda suke biyo baya yanzu kamar misalin a ce basu abinci asibiti sutura da sauran su
haka ne to in na dawo kanki malamar Ruqayya naji kina cewa akwai wani business something enterprise dai haka a farko to me ya jawo hankalinki kika ga ya kamata a ce ki fara wannan wato sana'a na kasuwancin yau da kullum
to alhamdulillah da farko gaskiya na shiga cikin wannan sana'a ne saboda yanayin yadda naga ana zauna a gida ba wani abubuwa da ake yi so wannan ya ja hankalina na in fara yin wani sana'a da ni ma ya kamata a ce na taimaki su wanda suke bayana so da naje na tema na koyi dinki tunda na koyi dinki na gabe kamata in zauna ni kadai in iya shi ba tare da na ja waɗansu mata su ma su zo su koya saboda gaba a samu kasuwanci ya yawaita a cikin arewacin Najeriya ba so na fara da wannan muka fara da koyar da dalibai sannan muka fara da kuma dan yin abubuwa dai haka dai su dunkunan yara na manya ne su bubu su abubuwa dai da dama dai ana koyar da dalibai akai
to amma waɗannan abubuwa da kike koyawa dalibai ke dama kin koya ne ko kuma dai kin iya ne tun can kina karama kika taso da shi
ana koya ne bayan nayi aure na samu naje na koma ni ma na koya kuma dalilin koyata ma saboda naga ina da yarinya mace shi yasa sai na koma na koya da farko ban ma dauka a tsinye shi as a business ba kawai na yi shi ne saboda mu yi shi mu rage wa kanmu wani abun nan na
hidima na kashe-kashen kuɗi
yawa so shine abun da ya fara sani na shiga wannan abun nan dinkin amma daga baya da naga yara ƙanana suna tasowa ana zaman banza ne wani gurin sai in ga to ai bai kamata ba wannan dinki abu ne wanda ya kamata a ce an dora yara akai ko da yaro bai samu aikin yi ba in ya samu sana'a har ne ya rike ta to za ta taimake shi a gaba
haka ne to bayan dinki kaman wasu irin nau'in abubuwa kika sana'o'i kika koya ma ƴaƴa mata
gaskiya ina yin su garin dan wake ana su spices na girki su kori ana duk ina sai da su kubewa su kuka dai kayan girke-girke dai haka gaskiya dai ana sai da su
kuma kika nuna musu
akwai irin su morning fresh su toilet cleaner da duk ake siyarwa kuma alhamdulillahi ana samun kokari a tanan gurin da kuma riba mai albarka
haka ne to in na dawo kanki malama Aisha malama Rabi'a tana da charity foundation ma'ana gidauniya ko kungiya na marayu inda take taimaka musu musamman ma marayu ƴaƴa mata ita ma malama Ruqayya ta ce tana da business da take ba da nata gudunmawan domin ta taimaka marayuwar ƴaƴa mata to muka dawo kanki wani irin gudunmawa kika yi kokari wajen ganin cewa ke ma fa an dama da ke wajen ba wa ƴaƴa mata nasu kasan
alhamdulillah ni dai ba abin da zamu cewa Allah sai dai godiya muna business ina business ne yadda ya kamata dan duk abin da kike so indai kika yi magana insha Allah da izinin Allah za a kawo miki abin da bai saba shari'a ba kuma wanda mutum yake da bukata na taimaka ko saboda yanayin rayuwa ko auren yara kamar atan fofi haka shaddodi ne kayan yara kanana maza kayan yara mata da girke-girke dai in kana da bukata ko wani biki ya zo maka haka to insha Allah aka yi magana ba za mu bada kunya ba da yaddar Allah za mu yi abin da kake so a lokacin da ka bukata insha Allah da kuma business haka wanda ya kamata kamar adashen da muke dan yanzu shekara 16 kilo kuma da yaddar Allah ba a taba samun wata matsala ko wata damuwa ba duk abin da kake so ko da baka da shi ma a wannan lokacin in dai kana cikin adashi zan yi kokari na baka dan na rufa maka asiri kuma Allah ya taimake mu duk san da daukan ka yazo insha Allah zan dauka zan yi amfani da shi ni kuma na riga na baka a kudi na kai amfani da shi kuma maganar kayayyaki duk abin da kace kana so insha Allah zan yi kokari na kawo maka shi
da yardar Allah.
To baki samun matsala ta wannan fa
insha Allah.
To haka yake in na dawo kanki malama Rabi'a kina ganin gudumar da kike bada yana taba rayukan mutane?
Eh ban fahimce ki ba. Taba rayukan mutane kamar
taba rayukan su ma'ana abinda nake nufi da hakan shine kin san akwai mutane da dama da zaki ji suna cewa suna bada gudummawa to amma yawanci zaki gani ana nunawa a social media ne. Yanzu zaki ga inda za a ce wata tana bukatan kuɗi da za ta dan taimaka ta fara sana'a, to kina bata kuɗin nan sai kiga ba mamaki maimakon ta yi sana'ar kawai sai ta yi amfani da shi ko ta yi cefanen gida shikenan ya kare. To kin ga baki taba rayuwarta ba ta yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba, ma'ana kina iya wato kokari wannan gidauniyar naki yana taimakawa ƴaƴa mata a ba su kuɗi su yi sana'a ko a koya musu wasu sana'o'i ko a sa su a makaranta ko wasu abubuwa makamantan haka?
Na'am. To alhamdulillah kin san da abin da mutum zai dai dama sai yayi addu'a kuma sai ya roki Ubangiji sannan Allah subhanahu wataala yana ganin zukatan mu akan al'amarin. To duk abin da zaki ga mun yi sai kiga cewa ba yin kanmu bane. Gaskiya duk sanda zamu bawa ko marainiya ko uwar marayu tallafi muna bin abin a hankali mataki mataki kuma ba za mu je mu dauki kuɗi gundari mu baki ba. In fact idan sana'ar ki ma ba ta kuɗi ce wanda za a baki kuɗi ba ma baki kuɗi hannu. Abinda kike bukata na sana'a shi muke siya mu kai miki. Sannan idan muka kai miki ba mun barki kenan ba fa. Za mu ci gaba da bibiyar ki lokaci bayan lokaci. Bari mu baki misali abin da ya faru kwanan nan. Kin ga akwai uwar marayun da Yobe State muka bata tallafi. Mun bata tallafin akan cewar mun bata 60,000 akan cewar bayan 6 months za ta dawo da 30,000. Wannan 30,000 ta ci gaba da amfani da shi. Muna bibiyar ta ina mai tabbatar miki hatta a bidiyon ta abin da mutane suka ji dadi sai ta ambata ta ce 60 ta haifar da 60. Saboda ta fara da 60,000 din nan ta fara sana'ar kuli-kuli insha Allah sai da ta dinga sana'o'i sun fi guda 5. Wannan dalili ne yasa har wata baiwar Allah ta ji dadi ta kara mata 50,000 akai ta ce kuma nan ta yi abin da ta dauki yaranta ta kai asibiti har da wanda aka yi mishi aiki ma ba tare da ta nemi tallafin kowa yayi ba. To kin ga gaskiya wannan yayi musu amfani kuma ya haifar da abin da ake so din. So wannan shine a takaice.
To kaman su kuma marayun da iyayensu babu, kisan marayun kala-kala ne. Zaki ga shi yana da iyaye, akwai uwa, akwai uba, amma kuma maraya ne saboda ba su da karfi. To su ma dai ya ake yi da su?
Gaskiya dama kin ga kamar yanda malamai suke faɗa mana suma a ka'ida ta musulunci ba a ka'ida ta zahiri ba suma sun shiga babin marayu. So suma dukka ana taba su. So akwai waɗanda ma zaki ga misalin uban nanan uwan nanan suna zaune tare amma ba hali. So suma in dai ta kama tallafin da za a yi wa maraya ana musu. Akwai wanda zaki ga uwar nanan mahaifin ya gudu shekara da shekaru ba a ma san inda yake ba. So kin ga shi ma waɗannan sun shiga rukuni na marayu. So duk abin da za a yi wa marayu su ma ana yi musu. Kuma gaskiya ba zan iya gaya miki ga iyakacin waɗanda suka amfana da wannan abin ba.
Aiko babu ko shakka kuna taka rawar gani da cigaban al'umma. Allah ƙara buɗi da rufin asiri. Kamar da kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar renan kananan yara tun ita kanta tana karama, kuma rashin abin hannu ko kuma goyen baya bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba bayan ta manyanta. Waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi. Ga kallabin mu ta mako.
Ni ce malama Mari Maryamu Muhammad Manzo, uwar yara ce duka yara ma uwan marayu. To nahi wannan akan haka nan Barfelina galihun yara garin Zander. Duka dai babban abin uwar yara ce. Da na tashi ma ni ina da soyayya ga yara. Yara ƙanana. Haka zan shiga makwabta in warci dan wannan in kawo in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki. In yi ka koke babana yana ban haƙuri. To daga haka dai aka tashi. To ashe ga dai inda abin hal ya bayyana ya zama wannan soyayya yara ce dai har ta jayo wannan yardar dai daga wurin Ubangijinmu.
To gashi yanzu ke ce shagora wannan gidan marayu na galihun yara. Ta kaka kika girka ko in ce kika buɗa wannan gidan marayu na galihun yara.
Wallahi ba buɗewa bane ne, ba girka bace ne, Allah yayi abin shi. Kama turo ni ne aka yi in binciki wani aikin su da suke yi bisa kan harkar yara a nan ga. Da muna tare da su. To su aka turo ni ne daga kama turai haka. Aka turo ni in yi wannan binciki aikin da suke yi a nan da komi. To irin wannan zawar da nake yi na ga abin gashi yanda yake ciki, yara suna da tallahi. Ina gaugama in zo in yi in koma, ni ba na yi ba kwana uku ya isa duka haka.
Kenan da a Turai kike da zama?
Eh, mijina Bature ne. To irin wannan daga zawa aikin ne. In zo in diba abin da ake yi da wannan in koma, kuma shikenan Allah bai yi ba, naga yara suna cikin wahala kwarai, suna neman uwa. To wannan ne Allah kuma ya gana san kamata ya girka ni dai tun zawa ta ban koma ba, kuma shikenan ne zama na cikin yara.
Ya magana mai gida.
Wannan ya duka wannan hurum daga haka dai rabuwa ne ne zama na.
Da kika zo kika zamna kuma sai aka yi yaya?
Da na zo na zamna
komi kika yi aiki koko?
Su dai da miyan su din da komi sai abin da suka ce ne za a yi.
Su Turawa?
Adiba ayi haka. Na zo daga kwana uku na ce to bari zan yi sati, daga sati shikenan har ya kai na fasa daidaita lokaci. Na ce he komi ya daidaitu, ina nan. Aka kawo jinjira da yanzu tana nan wuri na ta mayu wayu. Muna cikin wannan komi yana tafiya daidai, he Turawan suka bukata sai ka kai jinjirai, jinjirai sun yi yawa gara sai ka doka suna kaiwa Turai. A nan ne na ce to ni na yi zaman Turai, na san miye Turai na wannan. Na ce gaskiya da miyau na ba na nemi hushen Allah ba. Wanda bai san ba Turai yana da kwaɗan Turai, amma wanda ya san Turai gaskiya ba zai tura na shi ba. Sai na ce to ni da miyau na dai ba na kai ba yaro Turai, da girman ka in ka tahi wannan bai komi, amma yaron da zai tahi can ya girma a can kenan. Na ce ni ba na ɗauki wannan yaunin ba a kaina. Na ce in je in gamu da hushen Allah. To bisa kan wannan ne he muka bata da Turawan. Sun yi niyya su yi suna cewa in ban yi ba kaza, in ban yi ba kaza. Na ce a'a, na ce ni dama dan Allah ne, kuma ban ga ba abin da su suke iya min da Allah ba zai iya min ba. In kai yara ne Turai dai, nace ni ba da hannuna ba. Su kuma suka bata suka ce saboda a sannan hukwara yake tahiya, masu aiki ma jika 40-40 ake ba su. Ka zo ka yi wanke-wanke, ka yi shara, ko kuma fannin gyara yara, ko kuma ka zo ka kwana da yara ka tahi, duka dai jika 40-40 ne. To da suka jaye da suka tahiya su kuma shikenan.
Ke suka kai suka barke da yara?
Cewa ma suka yi, ni ma ce mini ta yi, Bature ce mini ta yi. Bakin kiye mana baki sun yi takardu. To je ki ɗan zandar kin ku je da su ku ci da yaran. Haka suka gaya mu. Sannan kama ban ni da fahimta haka sosai, ko zaman Turan ne yasa ko mi yin. To ni he nake cewa to wannan inda gaske take, in ta bar ni ya zan yi da yara. Na kira mi baba na yi, nake ce mi, na ce baba kunji fa abin da ake yi. Ni ban gwada mata ina tsoro nake yi da ita. Amma he na kira baba na he na ce mi to baba yo in ta bari ya zan yi. Ni ma bari zan yi in ta kenan, yara sai su koma kuma gidan jiya. Sai ya ce mini a'a ki bari, kenan soyayya da kike ta yara ta ƙarya ce. He na ce ka, na ce ai kun yi ko wasan. Sai ya ce mini yo in dai ba ta ƙarya bace ba. Ya ce ki zamna, Allah zai kama mu. He na ce to baba yo yanzu wahalar da zamu sha yanzu. Ya ce in yaran suka sha wuya ki sha wuya, kuma rada daɗi ya zo kun ji daɗin ku tare. Ya ce amma biki ɗauki yara ki wani. He na ce to babu ko wani ɗauko su mu zo gida. Ya ce bawa zai bari ki ɗauko su ki zo gida da su. Ya ce a nan za ku zamna. Ya ce ku yi wuyar ku tare ku wannan sa'ira. Komi ya tahi, Allah zai kama muku. Kurum
a haka aka tahi,
a haka aka tahi. Ya ce komi kai baki tsoro, kurum komi ki ce Allah ne, kuma komi Allah ya kama muku. Yana ce shi kenan. Wallahi daga nan ne na fara san da Allah ne yake komi.
Kuma yaya kuma abin ya kasance, rayuwa ta kasance ke da yara daga ke Yesu an barki da su?
An sha wuya. An sha wuya tunda binni waye miki wallahi al'uwa ta hi da kai nike tahiya a duke. Ban san ba sanda kurum na fara tahiya a duke, sai da kurum binni iya mekewa. Sai da wani cikin yaran ya ce mini
sannan tanti suke ce mu yahe ce mini tanti yace ai tsuha ne kika yi ko he na ce baya me yasa kace na tsuha he ce ga nan irin yanda suke shi suke biki ya tashi sai na ce to ni ma a sani he nake tambayar kai na he nake to menene wannan me yasa na limke bin ya tashi he in yi ka kuka yaran ma suna kuka he suka ce ba ga yana ba he ke ce ma sauran yaran ba ga yi ba na ce muku tsuha ne tai Donk daga nan habbin ni gani haka sosai wani miya ashe kurin wahala ce da yunwa
to ya kike samu abinci na yara da sauran wani tuwa wani maganin su da sauran su
gaskiya a sannan an sha wuya tunda ni ban san ba da haka al'umma tana iya taimakawa ta bada ayyukan wannan duka ban sani bane a sannan ban sani ba kuma sai a ce mini ga wuri kaza je ki in naje sai a gwada kai ba a yarda ba babu kula dai gaskiya ba a kula a sannan ma'aikiyata take ba mu abinci kuma babana ma yana nyamai daga can Allah ya ji karin shi yanzu shekara 2 da rasuwa shi ma sai ya aiko mun abin da ya samu mu ci to in muka cinye ne kuma har ya kai nake jin yaunin in ce a aiko mu daga cankin eh kuma ina da yan uwana wasu da suke iya yi to harkal turanci ya yi karhin su ke su ce biki iya ba gara ki bari kin gani tunda ta bari ita wallahi biki iya wahala zaki sa kanki gara ki bari ki komo he na ce ba bai ce ina iyawa kuma ya ce Allah ya kama mini to su da yake turanci ya yi ba wanda tauyin da ya ake ce mini kin ga kowa nan yana kula da harkar family da harkar iyalin shi ga iyali sun mana muna tare da iyalan mu da karatun su da wani wannan bar su yara wane ne da me kurum abin bai mun ba he in yanke duk wanda naga zai maida abun ba he kuta harkar shi to haka aka tahe kurum Allah ya kama abin shi amma an shi an ci bashi ana cin bashi sai akwai to wahalar da tai wahala muna nan dai ita ma mata tai rishin lahiya sai ƴan uwana suka duke ta kuma anan ne aka sha biyar to muna nan sai akwai gidan da muke ciki sai akwai mai zawwa gyaran famfo gidan sai yake cewa akwai wani mutum da nake iya giya mai ya taimaka muku da shi anan ga he nace ka sani he ce yau majan ya ce kina wahala da yara ai ya kamata a ce yan gari su kama he nace wa zai kama sai yake giya min sai mana zancan wani bayan Allah da har yanzu muna tare da shi kuma har yanzu alƙawarin da ya doka yana yin shi wallahi gaskiya alhamdulillah sai ya taimaka mana da abinci ya kawo mana abinci ya zuba amma duk a sannan wani ONG wani wani ne da ake faɗi in na tafi ma yadda in zo da kuka
kamar kungiyoyi masu zaman kansu haka da su
proje gaskiya kai na yi kuraje a na jeje wanda za a ce harakar yara ne in ka je gaskiya bana bude baki in ce gashi amma dai ba kyau
ba
a zo a gani a ce takardu a ce wane ne a ce mene ne anan ne sai wani yuji yake ce mini yake wannan wahala da kuke sha ku samu mana ku yi ki bude wata association haka
kungiya
da take iya kama wannan aikin sai ta ce he nace yanzu babu taimako na Allah haka kuma sai mutun ya bude wani kungiya wani mi nace ni bin ne wannan me yasa zan bude wani kungiya shi ya matsa ya ba da ƙarin wuya ya ce a bude kungiyar tai
lalle kam an yi fada tashi madam mari ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ko wannan yunkurin na madam mari na kafa cibiyar kula da marayun ya tabbata da kuma irin nasarorin da aka samu a wannan kungiya muna godiya ta musamman ga wakilan mu Rukayya Bansha a birnin tarayya Abuja Nigeria da kuma Tamar Abari a Adama Garam Jamhuriyar Niger da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin namu na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa uwar gida kada ki bari a barki a baya ke ma zaki iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmuwar ki ga ci gaban al'umma domin masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka da alheri.
Madalla. To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin, har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarki Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamayi da Tabata Umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ki kwana lafiya.